من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da saduwa a wannan rana ta hudu ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 20 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya. A yau insha Allahu za mu tashi majalisi na 5 kenan, na hudu a cikin karatunmu na tafsirin Alkur'ani a wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Alkur'an a wannan birni na Kano. Allah ya ƙara masa kariya da albarka da aminci da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya. Kamar yadda muka saba, za mu amsa tambayoyin da 'yan uwa suka rubuto. Kafin mu amsa tambayoyi, ina so ne jan hankali a kan wato harkokin da harkokin sanya hannun jari da ake ta kiran mutane su yi ta hanyar kasuwanci a intanet. A yanzu sun fito da wani sabon abu da suka kira shi Ramadan Gold, wato dinarin Ramadan. Yana nan sun soma yaɗa saƙo ta hanyar text da WhatsApp, suna ba da sunan tashar ta yanar gizo domin mutane su shiga su sa kuɗi, kuma su janyo waɗansu su sa kuɗi, wanda idan ka janyo mutane suka sa kuɗi a ciki, kana zaune akwai abin da za a baka. To, abin da ya sa waɗannan abubuwa suka ci gaba suke faruwa tare da bayyanar irin abin da ya faru a da na cinye kuɗin mutane ba da haƙƙi ba, shi ne har yanzu mutane suna dogara suna shiga wannan abu, har yanzu suna samun waɗanda suke shiga wannan abu. An sha gaya ma mutane bai halatta ba, cin dukiya ne ba, cin dukiya ne ba da haƙƙi ba. Haka nan, in ba ku manta ba, an zo an yi magana Chris Golden, muka yi gargaɗi a kai, muka ce ko da ya zo a zahirin da yake ya dace da shari'a, amma akwai alamar cewa shirin cuta ne. Yau gashi ya bayyana waɗanda suka shiga sun kwana a ciki, an cinye kuɗin mutane, waɗanda suka yi sanadiyar shigo da mutane cikin abin an ba su da cewar sun cinye kuɗin mutane ba da haƙƙi ba. Kwanan nan EFCC ta yi bayani a kan wannan al'amari, amma duk da haka mutane ba su farga ba. An zo ana ta yi, aka zo da wani abu Dubai Gold, yanzu kuma an zo da Ramadan Gold. Wai hanya cikin sauƙi da za ka samu dala da euro, haka suke kiran kasuwa. Haka aka zo fa aka yi shekarun baya, aka yi Moscow, wai in ka sa kuɗi duk wata ga abin da za a rinƙa ba ka. Wato, kowa yana son ya rinƙa samun kuɗi ne ba tare da ya sha wahala ba, ba tare da ya ɗauki kasada ba. To, in ka baka ɗauki kasada ba, to za ka ɗauki kasadar asarar dukiya da riba baki ɗaya. Saboda haka a farga, tunda ka ji sun sanya ma abin sunan Ramadan, to nema suke ke amfani da Ramadan su ci kuɗin musulmi. To, Allah ya kare bayan haka daga wannan sharri na. Kuma 'yan Najeriya ne suke yi, ba waɗansu ba. In ka je wata ina su za ka gani 'yan Najeriya ne suke, kuma yawancin su ba musulmi ba, in ma da musulmin a ciki sun haɗu ne domin su yi cuta. To, Allah ya mana maganin su, Allah ya tsare musulmi daga sharrin su. Amma ya kamata a yaɗa a faɗakar duk waɗannan abubuwan, Dubai Gold, Ramadan Gold, Swiss Gold, wane ne Gold, ki hanya ce ta cin kuɗi ba da haƙƙi ba. Cinikin Gold a cikin shari'a ya fi komai tsanani, yana da ƙa'idodi masu tsaurin gaske, wanda yake duk waɗanda suke cewa suke yin sa ba sa bin wannan ƙa'idodin na shari'a. Saboda haka, in ka san ƙa'idar cinikin gwal, kana ganin wannan za ka ce a wannan shari'a ba ta yarda da shi ba, ka ga ta huta ba sai ka shiga ba. Amma in za ka tsaya ka dubi cewar ai ba wani abu ba ne, janyo mutane ne.